Sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka sake lalubowa wannan karan muna watso shirye-shiryen kan mitoci 1725 da kuma 60. Kamar kullum mazauna jamhuriyar Niger za su iya sauraron mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa ko kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumal muka sake shigowa wannan karan da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji rahotanni ɗaya daga jihar Niger da ke cewa
akalla mutane hudu ne suka mutu a ciki har da ɗan sanda guda da kuma wani mai unguwa a sakamakon wata gobarar da ta tashi.
Sai Adamawa,
yanzu haka dai wata matsala da al'ummomin da ke komawa yankunan su da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram a arewacin jihar Adamawa ke fuskanta ta ce fata batun ruwan sha biyu bayan lalata rijiyoyin burtsatse da 'yan Boko Haram suka yi.
Da kuma jihar Borno,
akwai wannan batun zaka da ake kwashe 'yan gurin hijira daga wasu wurare saboda a so ma bude makarantu, kamar yanzu wannan hali yake ciki game da kwashe waɗannan 'yan gurin hijira ne.
To za ku ji amsa wannan tambaya da kuma cikakkun bayanan rahotannin nan. Kamar yadda muka saba, za mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon yanzu haka yana ƙasar Burundi a wata ziyara da yake domin shawo kan rikicin siyasa da tabdabaibaye ƙasar har kusan tsawon shekara. A jiya Litinin ne Ban Ki-moon ya isa babban birnin Bujumbura, gabanin taruka da aka shirya zai da ɗan siyasa da 'yan siyasar ƙasar da kuma wasu ƙungiyoyi. Wannan ziyara ta shugaba ta zo ne wata guda bayan da wakilan Majalisar Dinkin Duniya suka je ƙasar da niyyar samar da tattaunawa tsakanin shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza da 'yan adawa. Kafin wannan ziyara dai mutane huɗu ne suka rasa rayukansu a wasu harhare da aka kai da gurnati a babban birnin ƙasar cikin awanni 24. Burundi dai ta kasance cikin rikicin siyasa tun watan Afrilun shekarar ta gabata, a lokacin da Nkurunziza ya shirya da samun nasarar zaɓe domin samun ikon ci gaba da shugabanci a ƙarni na uku, wanda mutane ke ganin ya saɓa kundin tsarin mulkin ƙasar. Masu lura na fargabar wannan tashin hankali na ƙasar, wanda yanzu haka ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 400 ya kuma raba mutane 230,000 daga ƙasar. Ana kuma ganin ƙasar ka iya kasancewa cikin wani yaƙin basasa ko abin da ya fi haka.
Amurka da Rasha sun amince da wasu shirye-shiryen da za su dakatar da fada a Siriya, wannan kuma ka iya taimakawa wajen kai kayan agaji ga sauran birane ya kuma taimaka wajen jawo da dawo da zaman tattaunawa kan siyasar ƙasar. A ta sanarwa da aka fitar jiya Litinin ta haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Rasha na cewa ƙasashen biyu sun amince da yarjejeniyar tsagaita wuta da za ta fara aiki ranar 27 ga wannan wata na Fabrairu. Ta kuma shafi duk ɓangarorin da ke cikin wannan faɗa, amma an ware ƙungiyoyin ta'adda da suka haɗa da ISIL da Jabhat al-Nusra, ƙungiya mai alaƙa da Al-Qaida. Cikin shirin baki ɗaya, ɓangarorin da ke cikin wannan yaƙi za su kiyaye amfani da ƙarfi wajen kare kai. Haka kuma ɓangarorin sun amince ba za su shiga harkar ƙungiyoyi masu kai kayan agaji ba zuwa duk yankunan ƙasar. Amurka da Rasha ne suka wakilci wannan tattaunawar tsagaita wutar wanda take ɓangare guda na ƙungiyoyin ƙasashe 17 masu taimakawa Siriya. Ƙungiyar dai ta yi wani taro a Munich farkon wannan watan, inda ta yi fatan samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a ranar Juma'a da ta gabata.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon binciken jin ra'ayin mutane da aka yi a nan Amurka na nunin yawancin Amurkawa na goyon bayan matakin da jami'an tsaron Amurka ke ɗauka na ganin sun takurawa kamfanin Apple da ya samar da hanyar da za su iya bincikar wayar ɗaya daga cikin mutanen da suka kai hari a garin San Bernardino da ke California. Cibiyar bincike ta Pew Research ta ce ta nemi jin ra'ayoyin mutane sama da 1,000. Cikin 'yan kwanakin nan, inda ta gano cewa sama da kashi 51 cikin 100 na mutanen na ganin ya kamata kamfanin Apple ya buɗe wayar iPhone mallakar Said Rizwan Farouk, kaso 38 cikin 100 kuma na goyon bayan matsayin kamfanin na hawa kujerar naki. kaso 11 kuma ba su da wani ra'ayi kan batun. A halin yanzu kuma lauyan iyalai 14 da Faruk ya kashe ya ce ba dadewa ba zai fitar da wasu bayanai da za su goyi bayan hukuncin da alkali ya yanke na cewa Apple bude wata hanya da za ta baiwa jami'an tsaro damar bincikan wayar. Faruk dai haifafan dan Amurka ne wanda shi da matarsa yar asalin Pakistan Tashfin Malik suka kai hari da ya kashe mutanen. Apple dai na ci gaba da zama kan kujerar naki kan hukuncin da kotu ta bayar. A jiya Litinin ne shugaban Apple Tim Cook ke gayawa masu amfani da kayan kamfanin cewa wannan bukata ta gwamnatin Amurka na da sarkakiya.
An samu karin yawan mutanen da suka mutu bayan da wata guguwa mai karfin gaske ta aukawa kasar Fuji dake kudancin kogin Pacific ranar Asabar. Yanzu haka dai yawan mutanen da suka mutu sun kai akalla 29 yayin da jami'ai ke kokarin kai kayan agaji ga mutanen da suka tsira. Wasu hotuna da aka dauka da tauraron dan Adam na nunin yadda wannan mummunar guguwa ta Cyclone Winston ta yi barna a kasar ta Fuji. Hotunan sun nuna yadda gine-gine suka ruguje haka kuma ruwa ya cinye yawancin hanyoyi sai kuma yadda guguwa ta tuntuɓe bishiyoyi ta kuma bar yawancin mutane babu wutar lantarki. Wannan guguwa dai ta afka babban tsibirin Vitlivu wanda take dauke da iska mai gudun kilomita 300 a awa daya. Hakan ya sa ta zamanto guguwar Clayton da ba a taba ganin irinta ba a wannan yankin. A jiya Litinin jami'ai suka dage dokar hana fita, amma Fiji za ta kasance cikin mawuyacin hali har na tsawon wata guda. An kuma rufe makarantu sai ranar Litinin mai zuwa. Har yanzu dubban 'yan kasar na sansanoni da aka killace musu. Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu faro takon daga Jamhuriyar Niger inda ake kan kirga kur'u a babban zaben kasa da aka gudanar. Wakiliyarmu Tamar Abari ta tattauna da Hajiya Zara Bako, ɗaya daga cikin matan da suka tsaya takara zuwa majalisa. Wadda ta ce aka san yadda waɗansu ke zato, mata suna fafatawa da sauran abokan siyasa domin kwatar haƙƙin 'yan uwansu mata.
Mata mun yi kokoko, mu mata wa cikin deputoti 115 kenan, mata 13 newa, 16 dizon, cikin 16 nan wajen 100 da wani abu kenan, ya za mu yi mu, amma duk da wani muna yanzu haka muna da kungiya ta mata. A cikin 'yan majalisar nan muna gamuwa kowanne ko a wata ne a wata biyu ne muna gamuwa, muna dan zuba kuɗi mata ne, in akwai wani problem ne cikin wannan kuɗi ne muke bada muke kenan. Mata ba su kakkuce, mata sun ta majalisar sun kwanta ba mu kwanta ba, muna gurgudan baki muna yi.
To ana iya cewa shine ya kawo ki ƙara aje takara na biyu, kamar waɗanne abubuwa ne kika yi a waccan takarar wanda har yasa yanzu kuma kika sake aje takara?
To ni abu da yawa ne a cikin da magara na taya da yake ni madan kila kwalci na taya lakololi na wanda duk ya kawo mini kukan shi ina ba daidan bakin gwalgwado na, kuma bancin wannan wanda kaman in ya matsu ya zo ya kawo mini kukan shi shi ma ina taimaka mishi, domin wannan ne kenan. Yan community na suka ce in sadani ban yi ba ni aje takara, amma su suka ce lalle ina kokari in saki aje takara ta. Dalilin da na sake aje takara ta cera.
To kamar yanzu menene su mutanen naki kamar talakawa menene za su yi jira daga gareki, musamman ma mata, wani irin abu ne zaki musu wanda za a ce sun gani a kas ko za su gani a kas?
To ni dai abin da zan yi daidan gwalgwado na zane da wannan albashi nan nawa da shine nike yanke kulluwa in yi daidan bakin gwalgwado na. Kaga albashi na in ka hudo shi ga iyali ga elector ga wane ne duka da shine zaka ka cicira zan yi daidai abin gwalgwado na. Kuma mata lalle mata na ce musu ni abin da zan yi kaman wani abin ga me yake fuwaye wani an aka yi in ba su daidan gwalgwado na, ko wani haka an sa abin gane in kaman aiki ne suke so in kama musu, in wani kuɗi ne suke so ni ce gashi daidan gwalgwado na. Amma abin da yake karhi na sai dai in kai ma manyan mu su kama mu na mu zo mu kama musu. matasa ma haka na hada musu lalle matasa su ne yanzu wanda vraiment ba a kula ma wannan matasan ba kenan matasa ma su ma na ce musu abinda bai hi karhi na ba ina iya musu amma abinda in yi karhi na shi ba zan kai ma maga manya na su ma su kama mini in zo mu taimaka musu
Hajiya Zara Bako ɗaya daga cikin matan da suka tsaya takarar zuwa majalisa a Jamhuriyar Nijar a hirarsu da wakilinmu Tamar Abare to sai a ci gaba da shakatawa da wannan waka ma dalla rahotanni daga jihar Borno Najeriya na nuni da cewa an fara mai da yan gudun hijira dake waɗansu ƙasashe zuwa sansanai dake cikin jihar. Wakilin Haruna Dauda Biyu ya je gane wa idan su halin da suke ciki inda ya zanta da shugaban hukumar bada agajin gaggawa na jihar Borno Injiniya Ahmed Satomi wanda ya masa bayani kan halin da suke ciki game da kwashe yan gudun hijira.
A yanzu mun gama kwashe yan gudun hijira wanda da fari an yi camping din su a cikin Government Girls Secondary School makarantan kwana kenan ta Yarwa ta mata. To tunda shi mai girma gwamnatin jihar Borno ya bada directives din cewar a bude makarantun nan dole ne saboda lokaci ya dan yi yawa yara ba sa zuwa makaranta. Wanda mun kwashe yan gudun hijira dake cikin Yarwa na Bama local government mutum 7600. Yau kuma mun zo mun fara da safiyar yau mutanen Goza wanda suke zama a cikin Gamman College Maiduguri zamu kai su camp din da ke Bakasi gidajen da gwamnatin jihar Borno ta gina.
Kamar akwai turjiya da wasu kananan hukumomi ke nuna na cewa ba za su canza wuri ba daga waɗannan makarantu zuwa wasu wurare. Kabin kun shawo kan wannan lamarin ne koya?
Mun je tunjiya da mai girma gwamna ya samu mun je mun zamna mun fahimtar da su. Mun nuna musu cewar inda za a tafi din nan fa dan kyawun kansu ne dan cigaban jihar mu ne saboda ko dama da za a samu IDP wanda yanzu zai tafi camp zai samu zuwa makarantun nan
akwai wasu yan gudun hijira da ake zuwa zuwa ko kuma suke ƙara shigowa nan jihar Borno daga Afirka ta tsakiya kamar ya waɗannan yan gudun hijira suke kuma adadin su zai kai nawa ne
alhamdulillah wanda suka zo na farko tare da support din federal government a Najeriya hatta ma wajen mutum 200 da daidaiku an kama musu gidajen su na haya mutanen nan tun a Central Africa din sun zo sun ji labarin da tarihi ya nuna su mutanen Borno ne kuma alhamdulillah a yanayin da muke ciki din nan suka zabi Borno non suka zo sun ce garin su ne mun karbe su mun aje su temporary camp a Hajj camp din nan yanzu ina ga a yau din nan mutanen da suka rage da ba mu samu musu gidan haya din ba mutum 23 ne family 6 ne da yayan su kenan kuma insha Allah cikin nan da kwanaki kadan za a nema musu gidajen haya ba camp za a kai su ba su zamna a dan ba su wani abin da za su fara sana'ansu.
Su adadin su nawa ne?
A wadda da yanzu ya rage da fari farko an yi karo mutum 236, yanzu kuma karo na biyu mun kawo mutum 40 an kai su, yanzu kuma wanda suke nan family 6 da ƴaƴansu duka mutum 23 ne wanda da yanzu take hannun gwamnati.
Mutum zai so ne kamar waɗannan mutane ƴan Najeriya ƴan jihar Borno da ke zama a ƙasashen Afirka ta tsakiya suka nemi dawa, kamar me kai su wannan ƙasa ne dama, wannan rigingimu na Boko Haram ne ko ko dama a can suke da zama?
A wasu fa a can aka haifi iyayensu ma, kakanninsu ne suka gaya musu mutanen Borno rigiman da take can Central Africa shine ya dawo da su, kuma suka nemi cewar nan ne garin su tun a Abuja da aka tambaya. Abinda ma mai girma gwamna yace ya burge shi shine ya ji duk yadda ake ciki da kowa yana gudun jihar Borno, su suka ce a kawo su Borno ne garin su, ko ma za su mutu a Borno su mutu. To wannan abin mu yayi mutukar bawa shi mai girma gwamna farin ciki, shi yasa ya ja kunnan mu duk kula da ya kamata a yi da su, kuma cikin wata hudu da suka gabata muna ta kula da su da lafiyan su da tallafi da ya kamata duk ana ba su.
Tunan kada ya batun abinci ne a irin waɗannan sansanin gudun hijira wanda kusan shine kullun matsala zaka ji waɗannan gudun hijira na koke-koke.
Abinci yanzu a available ko a wancan sati da ya gabata MOU din wata biyu ne, neman sun fara bamu na wata biyu, kuma sun yi assurance din mu akwai abinci a store din su na har wata biyu da zai kai mu. Saboda haka gwamnati tana kokari, kuma muna kira ga duk wani hukuma wanda za ta iya zuwa ta tallafawa wanda suke cikin host community din nan, a zo a tallafa.
Injiniya Ahmed Sotimi, shugaban hukumar bada agajin gaggawa na jihar Borno. To bari mu nufi jihar Niger, Najeriya, inda wata gobara ta yi sanadin rasa rayukan mutane hudu da asarar kadarori, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana.
Gobarar dai da bayanai suka nuna cewa ta auku ne a sakamakon sako hasken wutar lantarki fiye da kima. Ta yi sanadiyar ƙona gidaje da dama da kuma tafka asara ta miliyoyin naira. Malam Audu Tanko Kacha wutar ta yi sanadiyar ƙona gidansa ƙurmus, ga kuma abin da yake cewa.
To ai girma asara wannan sai dai Allah, don ko ni da nike da duken ba zan iya kiyastawa ba. Gidana abin da na kashe lokacin da nike gina, na kashe kuɗin da ya kusan kai naira miliyan 4 kafin na gina shi. Akwai mai anguwa can, shi ma sanadiyan wutar lantarki da shi da ɗansa sun rasu sanadiyan wannan. Akwai wani ɗan sanda daga nan ya je ceto ne, shi ma ya rasu sanadiyan haka.
Shi ma dai Muhammadu Yusha'u kane ne ga mai unguwar da ya mutu a sakamakon wannan gobarar, ga kuma abin da yake cewa.
To muna bukata su taimaka muna saboda mu samu warke su marga yaran da aka bar muna da matan.
Ma'aikatan NEPA me suka ce mu?
To su abin da suka ce muna sun zaga suwa, amma mu ya kuri.
Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya kai ziyarar jaje ga waɗanda wannan lamari ya shafa. Jibril Baba Indaci shine sakataren labaran gwamnan.
Ya je ya ga abin da ya faru, akwai babban manaja manin NEPA da ya zo nan wurin, ya zo ya mai bayani cewa lalle wuta ne da aka zo, amma shi ma bai yi bincike ba, ya san lalle gano ma menene ya faru. Amma nan take dai ya ce committee, insha Allah za a nada committee a duba me faru, kuma za rubuta leta a kai headquarter na NEPA na Abuja.
To kamfanin samar da hasken wutar lantarkin da ke Abuja dai ya ci yana sane da wannan al'amari. Alhaji Ahmad Shekarau shine jami'in yada labarai na kamfanin.
Yanzu babu wani abin da zamu cewa sai idan an gama bincike, saboda yanzu haka mutanen mu sun je sun duku ba an fara bincike a ga shin menene ya faru.
Alhaji Ahmad, akwai batun ko wayannan mutane za su samu wani ihsani ko kuma biyan diya daga bangaren kamfaninku?
Malam Mustapha, sai abinda bincike ya tabbatar.
To ita ma dai rundunar ƴan sandan jihar Niger ta ce tana bincike akan lamarin. In ji kakakin ƴan sandan ASP Bala Elkana.
Muna bincike mu ga me ya faru. Eh, akwai inspector da ya rasu, shi ma ya je ya taimaka dan wutan ya kama, dan da aka dawo da wutan gaba ɗaya kusan ko'ina. Wutan gaba ɗaya sparking yake sai.
Kawowa yanzu dai al'amura sun lafa a unguwar, yayin da a ɗaya gefen ake ci gaba da jaji ga waɗanda lamarin ya shafa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka. Daga Mina a Najeriya.
To To haka yake, sai kuma jihar Adamawa, inda banda asarar rayuka, kungiyar Boko Haram ta sake jefa al'umma cikin wani mawuyacin hali. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da halin da suke ciki.
Yanzu haka dai wata matsala da al'ummomin da ke komawa yankunan su da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram a arewacin jihar Adamawa ke fuskanta ta ce fata batun ruwan sha. Biyo bayan lalata rijiyoyin burtsatse da ƴan Boko Haram suka yi, domin kamar yadda bayanai ma ke nunawa a yankin Madagali kawai, mayakan na Boko Haram sun fara lalata rijiyoyin burtsatse fiye da 100, wanda hakan ko ya jefa al'ummomin yankin cikin wani mawuyacin halin rayuwa. Honorable Emmanuel Tsandu, ɗan majalisar daukin jihar Adamawa ne da ke wakiltar mazabarin Madagali, ya ko bayyana halin da ake ciki da ma irin kokarin da suke yi a yanzu domin tallafawa waɗannan al'ummomi.
A Madagali local government muna da borehole 160 wanda Boko Haram sun riga sun lalatar, saboda haka ba za a iya gane yawan barna da aka yi ba, saboda haka mu yanzu muna tuna rijiya kusan 40 a Madagali local government wanda yake a sanar a hankali, sai mun samu tabbaci daga wannan issue na tsaro. Masu tuna rijiya ma suna jin tsoro, amma Allah cikin ikon sa sojoji sun ba da go ahead cewa a cigaba da tunawa kuma suna kan yi yanzu.
Baya ma dai ga batun ruwan sha, wata matsala kuwa da irin waɗannan al'ummomi ma ke fuskanta a yanzu ita ce tabbatun ƙarancin motocin sufuri sakamakon ƙarancin mai da ake fuskanta a waɗannan wurare. Wannan ne ma ko ya sa haɗakar ƙungiyar dalalan mai a Najeriya IFMA mika kukansu ga hukumomin tsaro da sassauta talalan da aka sa waɗannan yankuna da aka kwato da magarurun da ke bakin iyaka. Alhaji Abubakar A. Butu da ke zama shugaban ƙungiyar IFMA na jihar Adamawa da Taraba yace akwai buƙatar janye wannan takunkumi a wasu garuruwan da babu matsala kamar Fufore da Maiha.
Su hukumar tsaro su suke da incin ba da izini akai mai wurin koka da akai. Ita kungiya ba ta gaggawan daukan mai ta kai waɗannan wurare sai da izinin wannan hukumomi din. Don su suka hana kai mai wannan wurare, su ne kuma za su ba da izini akai mai wannan wurare. Mu muna sauraron su duk lokacin da suka ce mana akai wannan kaya za mu kai. Kira da nake so na yi wa su hukumomi din kamar yankin Fufore da makamantansu, akwai al'ummar Najeriya a wurin kuma suna wahala sosai rashin man fetur, musamman abin da ya shafi niƙa, abin da ya shafi motocin sufurin su, abin da ya shafi wasu harkokin su da ya shafi man fetur. To gaskiya suna shan wahala sosai. So ina kira ga hukumomin nan a lura da irin waɗannan wuraren, wanda ba wani tashin hankali yanzu a wurin ba komai, a taimaka inda hali a bude musu wannan wurin, a samu a kai musu kaya don su samu daman ci gaba da walalansu kamar yadda aka saba cikin sauki.
To sai dai kuma yanzu yanzu ma tuni fa kwamitin da shugaba Buhari ya kafa na tallafawa al'ummomin da rikicin Boko Haram ya shafa karkashin tsohon ministan tsaro Janar Tiwa Danjuma da kuma Hamshakin ɗan kasuwannin Alhaji Aliko Dangote suka fara aiki, inda ko shugabannin al'umma irin su mai Borno Adama Alhaji Muhammad Ibrahim Baba take bada shawarar cewa
kwamiti abin da zan ga musu shawaran da zan ba su shine kasu dauke wannan magana lightly, don ina da labari ma an gaya mini ko wanda su reliably an gaya mini akan cewa wallahi wa'ansu ba sa zuwa to the root, ko irin kudaden da ake barwa bai zuwa root, bai a samu mutan da ya kamata a yi da su a yi musu wayannan abubuwa. To committee ya kamata zama very serious, i zamana sun mai da hankali akan wannan abu, kuma duk wanda ya kamata abin ne a same shi, saboda wanda zai taimaka a same shi. Kuma musamman ka san mutanen da suke, akwai wanda suna zaune a cikin garin din ne, akwai wanda suna zaune a gurin sun san garin fiye da kowa.
Mai Borno Adamawa kenan, Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida dukkan wakilanmu, har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 2:23 na asuba. Kafin mu ci gaba ga wannan sako.
Kai, ni fa na kasa samun wani haɗaɗɗen shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani.
La, kina ina sashen Hausa na muryar Amurka ya fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara ɗaya.
Yau da gobe shirin matasa.
Sosai kuwa, yau da gobe shirin matasa daga Litinin zuwa Juma'a daga ƙarfe 4:30 zuwa 5 agogon Najeriya da Niger.
Ci gaba da bayani.
Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewar ma'aurata, tarbiyyar ƴaƴa, ilimi, siyasa, kiwon lafiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter.
Lallai zan fara saurare kuwa.
Domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa za ki iya kama mu ta rediyo akan mitoci 22:25:16 kowace la'asar daga ƙarfe 4:30 zuwa 5, ko kuma ta internet a voahausa.com. da kuma ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM a Nyamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger.
Yau da gobe shirin matasa daga VOA. Yan wasan kwallo ba ta manta ba.
Wasan kokowa ba ta mance ba. Haka yake sai kuma rayu da kuma su sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Bata Adama Raifata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Mutanen Adamawa a nan Najeriya ya kamata muna godewa Allah kuma muna yi wa shugabanni fatan alheri, amma a kullum sai mun yi wa Allah bukunci muna cewa gwamnatocin da suka gabata sun fi na yanzu kyau. To wannan yiwa Allah hukunci ne. Ku dubi wannan gwamnan namu na yanzu wanda ake gani da ba zai iya ba, da shi kuma yana iya waya don katso da almundana da ake tattawa a ƙananan hukumomi shekara da shekaru da suka wuce. Saura matsala ta malaman firamare da ma'aikatan ƙananan hukumomi. Malaman firamare an ce gera ake yi, Allah ya sa gera ake yi, kuma Allah ya raba shi wannan gwamna da ƙyan digital makaryata ma'andama azzalumai marasa tausayi. Kuma kada mu manta da cewa mun alƙawari za mu karantar da ƴaƴan Najeriya, don Allah mu yi kokari mu isar da wannan alƙawari. Ga shi muna kuka gwamnati ba ta kula da mu, ga shi ba mu da kima a idanun iyayen yara, ba don komai ba saboda mun kasa aikin da muka alƙawari cewa za mu. Daga ƙarshe fa mu malaman firamare wannan aikin kun kowa ya san ba daɗinsa muke ji ba, don haka wanda ya san ba zai iya ba ya bari, wanda zai iya ya san cewa dama domin sadaukar da kai ne dama an ce sakamako sai a kiyama. Don haka wanda ya gani ba zai iya ba ya yi haƙuri ya yi gaba a wanda za su iya. Dafa Adama Rufata daga ƙaramar hukumar Gombe nan jihar Adamawan Najeriya.
Mai magana Musa Shehu Musari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. A gaskiya masu kuka da mulkin janar Muhammadu Buhari ya kamata ku rage kukan nan. Yanzu misali idan ka zo jiha ta ta Yobe da Borno da Adamawa, mun ga tashin hankali ba na wasa ba, ba ma kwana a gidanmu sai mun je jeji mun kwara kana za mu zo mu wuni a kai. Amma tunda muka samu canjin wannan gwamnati mun samu zaman lafiya. Abu ya ragu, mun zaman lafiya yanzu, amma mutane a kan tsadan abinci sun ta da hankali. Yanzu idan ka duba shugaban Muhammadu Buhari ya mai da hankali ne a kan tsaro da tattalin arziki, amma mutane kuna tace-tace kuna ta ragensa, ba kuɗi mene ne, babu mene ne, abinci ya yi tsada, wane ne, wane bai kamata ba. Ku yi wa shugabanku fatan alheri, kuna wa shugabanku fatan alheri, don Allah don Annabi talaka Najeriya a daina yawan kuka, a rinka yi masa addu'a. Idan ana wa shugaba addu'a sai kaga komai ya zo ya zama noma, amma ka rinka kushe shugabanka wai ka ce wai menene bai kamata ba. Haba shugaban hukumar zaben Niger Kenyi, muna yabon ku sallah kada ku kasa alwallama, muna yabon ku cewa za ku kaddamar da zaɓe, ku ce ku bayyana sakamakon zaɓe cikin adalci, zai gashi kuma suna sukan kafafen yaɗa labarai suna cewa bai kamata a samu wata kafar yaɗa labarai ba wadda za ta bayyana sakamakon. Ai sakamakon da kuka bayyana kuka ba manema yaɗa labarai su ne za su zo su bayyana talakawan duniya, shi ne kamata a ce sun yi koyi da yanda shugaban hukumar zaben Najeriya INEC suka yi, yanda su zamanin su jega suka ta bayyana sakamakon na kafafen yaɗa labarai na kowace jihohi da yankuna. Amma ku gumi da bakinku sai an gama sakamako duka na ƙasa, wannan wata alama ce ta mai gudu, ba alama ba ce da za ta bindo. Da fatan za ku gyara wannan abubuwan naku domin ba su rin matsala ba.
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon yanzu haka yana ƙasar Burundi a wata ziyara da ya kai domin shawo kan rikicin siyasar da ta dabaibaye ƙasar kusan tsawon shekara. A jiya Litinin ne dai Ban Ki-moon ya isa babban birnin Bujumbura. Gabanin taruka da aka shirya zai da 'yan siyasar ƙasar da kuma wasu ƙungiyoyi. Wannan ziyara ta shugaban ta zo ne wata guda bayan wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya, sai kuma can da la'asar ku ji sauran abokan aikinmu da sauran sababbin shirye-shirye, ciki har da shirin noma tushen arziki na Halima Jimrau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji buriyoyinsu, musamman Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shiri, da Malam Sidi da har haɗa shirin da ba da umarni, da kuma injiniyanmu na yau Charles Hall Alheri, ke muku fata alheri.